muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yako Makili. Shugaban Amurka Donald Trump yana matsawa kungiyar kasuwanci ta duniya lamba cewa ta daina kallon kasar China da wasu kasashe a matsayin kasashe masu tasowa, saboda wannan sunan ya sanya ana musu sassauci a harkokin kasuwanci a duniya. A wani rubutaccen jawabi na jiya Juma'a, Trump ya umurci wakilin Amurka a harkokin kasuwanci Robert Lighthizer da ya yi amfani da duk wata dama da yake da ita ya sa kungiyar kasuwanci ta duniya ta daina kiran kasashe masu karfin tattalin arziki a matsayin masu tasowa. Ya ce kungiyar tana amfani da wasu lakabi wanda aka daina yayinsu na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa. Lamarin da ke sa mambobin kungiyar suna samun sassauci da bai kamata a basu ba. Trump ya faɗa cewa idan buƙatar da Amurka ta gabatar bai yi wani tasiri ba, to har bayan kwanaki 90 Amurka dai za ta daina ɗaukar waɗannan kasashen a matsayin kasashe masu tasowa. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ɗin ya ce Guatemala ta sanya hannu a kan wata yarjejeniya da Amurka cewa za ta dakatar da 'yan ƙasar tsakiyar nahiyar kudancin Amurka masu neman mafaka a nan Amurka. Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa yarjejeniyar ta tanadi bakin haure da ke ratsawa ta Guatemala zuwa nan Amurka domin neman mafaka. Yanzu Guatemala ce za ta ba su mafaka a maimakon su karasu a kan iyakar Amurka. Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na Oval a jiya Juma'a cewa wannan babbar rana ce. Kana yace kasashe biyun sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa akan wannan yarjejeniyar. Wannan wata muhimmiyar yarjejeniya ce da za ta kawo ƙarshen kwararren 'yan kasashen kudancin Amurka, za ta kuma kawo ƙarshen ayyukan masu fasakauri. A farkon wannan mako, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana na ɗora haraji akan kayayyakin Guatemala idan ta ƙi abincewa da yarjejeniyar bakin haurin da Amurka. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 1,000 a jiya Juma'a ne suka sanya baƙaƙen kaya a cikin masu zanga-zangar lumana na masu ra'ayin kafa demokaradiyya a Hong Kong, wanda suka yi zaman dirshi a filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na ƙasar, suna gaisawa da baƙi da ke shigowa ƙasar rike da alamomin gargaɗi a cikin harsunan China da Turanci, Ingilishi da kuma na Jamus. Bayan kudirin dokar mika masu laifi ga China domin a musu shari'a a China ɗin, wanda a halin yanzu aka dakatar da shi, masu fafutuka sun faɗaɗa buƙatarsu, inda suke kira da a gudanar da zaɓe domin zaɓo shugabannin yankin, kana a gudanar da bincike akan zargin da ake yi na cewa na amfani da ƙarfin tuwo da 'yan sanda suka yi akan mutane. Ko da yake shugaban yankin Carrie Lam ta ce kudirin dokar ya mutu, amma duk da haka ana ci gaba da zanga-zanga da zuma rufe batun kwata-kwata. Zanga-zangar ta jiya Juma'a ita ce ta baya cikin kusan watanni 4 da jama'an ƙasar suka fara bore, kana zanga-zangar ta jiya Juma'an kuma ita ce ta zama wato wani martani ne ga rikici da aka yi a ranar Lahadi, inda mutane 45 suka jikata. Prime Minister Kosovo mai barin gado Ramush Haradinaj yana kira ga kasashen duniya musamman Amurka da kungiyar tarayyar Turai da su daina matsawa kasarsa lamba ta janye haraji da ta dora wa Serbia a matsayin sharadin tattaunawa tsakanin kasashen guda biyu. Haradin yayi murabus ne a makon da ya gabata kafin a yi masa tambayoyi a matsayin wanda kotu ta musamman take hararan shi a cikin bincike da take gudanarwa akan zargin aikata laifukan yaki da ake yi wa wata tsohuwar kungiyar yan bindiga ta Kosovo Liberation Army wato KLA a takaice da ya bayyana a gaban masu shigar da kara a babban kotun duniya ta Hague. Wato Haradinaj ya ki magana akan tambayoyi da ake mai.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna. Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau zai kawo muku karshen hirar da muka yi da Dr. Aisha Yushau Armayau, ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa, wadda ta halarci wani taron likitoci da aka yi a nan birnin Washington dake Amurka. A makon da ya gabata, likitar ta yi bayani akan matsalar shaye-shaye da wasu 'yan gudun hijira ke fama da ita a Najeriya. A yau, abokiyar aiki na Amina Bahara Auna ta ci gaba da yi mata tambayoyi kamar haka.
To shin za a iya magance wannan matsalar shan kwaya ko yanda magungunan da suke sha ba musu tasiri? Akwai ta hanyar da za a iya magance shi idan ba a bi ta kula da lafiyar kwakwalwan ba?
Ni kullum ina faɗa maganar shaye-shayen nan, ana shaye-shaye kuma yayi tsanani, amma wani lokaci shaye-shayen yana gwada maka wai akwai matsala ne a wani wuri. Kamar symptom ne na wani abu. Ba yanda za a yi a ce mutanen nan suna inda suke a ce wai za a hana shaye-shaye a wannan wurin, ba zai yi ba. Sai an samu yanda aka yi aka taimaka musu kafin wannan maganar shaye-shaye za ta kare.
To a cikin binciken ku akwai inda kuka gano ko ta ina ne suke samun hanyar yin shaye-shaye?
To ai inda suke din ba wai an kulle su bane ba su fita. Suna fita su je su dawo. Wasu kuma suna wurin za a kawo musu har inda suke. Ba wai wani abu bane ba, a'a wai ko an saka su a cikin keji ne, a'a wasun su ai ɗan shekara 15 16 ne, sadaka suna fita kuma ana kawo musu tunda inda ake aje su ba wai a cikin daji bane ba, suna fita kuma suna samu.
To wannan shirin da kuke da shi ta ina ne kuke samun kuɗi?
To
ni tafiyar da harkokin abubuwan da kuke.
To ni gaskiya yawancin abubuwan da nake yi gaskiya ni da kaina nake yi, dan ba ni da wanda ke sponsoring dina, ba ni da wanda ke bani kuɗi, illa iyakaci da kuɗin da ni ina aiki. In ni aiki in na samu kuɗi sai in amfani da kuɗi na, in kuma je in samu ƴan uwa da abokan arziki in ce musu to ni fa ga abin da nake so in yi, ku kawo min taimako. To amma daga baya sai naga cewa to tunda ni ga abin da nake so in yi in taimaka ma al'umma na, to bari in nemi wasu waɗanda suke aiki a wasu wuraren, tunda mu masu likitocin da ke aiki a fannin kwakwalwa na kowa da kowa ne, ba dole wai sai wai kana aiki a wai fannin likita ba. Malaman makaranta waɗanda suke kaman wanda suke koya ma ɗalibai, da akwai wanda suke aiki a fannin tashin hankali na fannin conflict din nan, sai nace to bari in je in same su tunda su suna aiki da kasashen waje, yawanci ana ba su kuɗi su yi bincike,
ana ba su tallafin yin
bincike. To na san mutum ɗaya ko biyu, sai na je na same shi musu to da Allah daga yanzu in za ku rubuta proposal na neman taimako ku rika saka fannin tabin hankali fannin kwakwalwa saboda dole duk inda aka tashin hankali ya taba kwakwalwan wasu a cikin mutanen sada ku rika saka tabin hankali ko kuma ciwon kwakwalwa a ciki yanda idan ka saka ni idan aka zo sai ku bani wannan fannin sai in je in yi bincike ta wannan fannin
sai a bashi wannan kasafin kuɗin
to abin da yanzu ni nake yi kenan
to yanzu babu abin da gwamnati za su yi domin su taimaka muku
to an ce wai akwai to amma kai baka samu ba kuma kai kana ganin cewa kana son ka taimaka ma mutane to idan akwai yanda zaka yi kamar zuwan nan da nayi birnin Washington da kaina nazo ba wani ya kawo ni ba da kaina nazo sun gayyace ni nazo da kaina saboda in zo in ga wayannan likitoci tunda sun gayyace ni sun ce in zo in gaya musu idan akwai wani matsala nazo na gaya musu ɗan Najeriya ne kuma suna taimaka ma Najeriya tunda suna zuwa Najeriya su karin kansu suna haduwa duk shekara suna zuwa Najeriya da kudin su su je su aiki su ba mutane magani su yi operation su yi komai da komai to tunda suna zuwa suna yi in sun ce in zo tunda za su iya tallafa mana sai in zo to abin da ya kani kenan to amma fannin da ka san cewa gwamnatin tana yi amma babu mutane da yawa a fannin da za su iya yi kuma ba kowa bane bake iya yin abin da kai kake so kai
kware
shine matsalan ba kowa bane bake da zuciyar yin abin da wani ke so kila kai kana ganin cewa kudinka ba na kaje kai ta kashiya kana jin dadi bin naka taimaka ma wani ne wani kuma shi gani ke kudin shi ne ba an taimaka ma kowa bane ba saboda haka shine yasa abin da dai kake ganin daidai ne kuma kai in kai kana samun farin ciki a kai to sai kai
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Dr. Aisha Tuyushewa Armayau da Amina Buhari Aune da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ka duba sace-sacen da ake a kasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki. Ban yadda da cewa ba kudi a Najeriya nan da ba za a saya yan sanda kayan aiki ba. Dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma yan sandan Najeriya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To a cigaba da magana kan bukatar samar da yan sandan jihohi a Najeriya yau zamu shalafa gene da ra'ayin gwamnatin jihar Mota Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ɗaya daga cikin gwamnonin da ke goyon bayan ayi haka din sannan mu biyo baya da sauran ra'ayoyin wasu kan wannan batu din.
To we want to view the security architecture of Nigeria.
Gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nanata cewa dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya ko kuna so ko ba ma so. Halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro yan sandan jihohi akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnatin jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jihar sa
to be having some measure of control on security personnel
asurara saba imamu gashuwa mazaunin Abuja ni a ra'ayina bana goyen bayan yan sandan jihohi domin harkar kabilanci da na addini da ne yake a Najeriya idan aka yi yan sandan jihohi to na tabbatar maka tauraron Najeriya biya zo dan mutumin kudu shi dai ya zauna a kudu mutumin arewa kuma arewa to yaushe a ji fadan sanar da gwamnatin jihar dauka wannan fadan sanar ne na Najeriya mai kasa tallafa mu saboda haka ni bana koyan yan sandan jiha a America da England ake yi a Chile ba ma Najeriya aka yi ba kafaci ta gwamnoni su amfani da shi su musguna wa makiyan su a siyasance kuma makiyan su a Najeriya
to madalla to a shirin da ya gabata mun so magana ne na nuna cewa sojoji sun fi yan sanda zama yan gata ko kuma yan gaban goshin gwamnati a Najeriya inda har aka so a nuna yadda sau da yawa gwamnatin take fitar da mankudan kudade tana saya sojoji kayayyakin aiki yayin da yan sanda kuma suke fama da karancin kayan aikin ko kuma a kyale su da kayan da ba sa da kyau wato su lalace ha kuma an yi nuni da cewa ba kasafai kake jin sojoji suna kuka game da karancin albashi ko rashin biyan albashi ba kankare kamar yan uwansa yan sanda To amma ci gaban muhawara da suke yi wacce wakilinmu na Abuja Hassan Maina kai ne ya shirya musu, tsohon hafsan mayakan sojojin sama na Najeriya ya Kumodo Ahmed Tijani Babu Gamawa da ke fafatawa da Alhaji Abubakar Tsaf wanda ya taba zama kwamishinan 'yan sanda a jihohi da dama irin su Abia da Sokoto da Oyo da Lagos, ya ce shi kan san bai yarda da cewa an fi kyautatawa soja fiye da 'yan sanda ba.
A kulliyomi abin da nake faɗi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na general ya naɗa hannuwansa ya kawo wa'innan bambanci, ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a General Muhammadu Buhari, wanda ya ce shugaba ne mai adalci, mai gaskiya, mai riƙon amana, wanda ya ce kuma baya nuna bambanci, ya ɗauki kowa ɗaya. Kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar ɗan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema, ina tabbatar maka domin
so ina zuwa ya kuma yanzu ai mun bayyana abubuwan da aka saya sojoji gaba ɗaya sun zaka yi wani bayanin abin da aka saya ɗan sanda.
Eto ha wannan kuma ban sani ba, tunda ni ba dan sanda bane, ba zan sani ba. Ko mun ka to wayannan abubuwa fa Hassan, kullu abin da muke faɗi shine maybe shi shugaban bai nemo wayannan abubuwa ba. Su kuma wayannan shugaban sojoji sun duba, sun gaga abin da suke nema, suka nema wurin shugaban kasa ya basu. Kuma ina tabbatar maka da irin gwamnatin da ake da shi a yanzu ta Muhammadu Buhari, in dai har sun nema, ina tabbatar maka dukkan abin da suka nema zai basu.
To Alhaji Abubakar Tsaf, bari mai da kai dan baya kadan. Yanzu kaga idan wato tsarin mulkin Najeriya ya dora wa yan sanda ne alhakin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyar su a cikin gida. Amma kuma galibi dukkan yawancin tashin hankali da yake faruwa a Najeriya sai mu ji ana tura sojoji. A yanzu hakan nan sojojin Najeriya baki ɗayan su suna aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin Najeriya baki ɗaya, wanda kuma aiki ne na yan sanda. Da su kan bayanin cewar akwai karancin jami'an sandan, amma musulun suna cewar a sha'anin tsaro na zamani ba lallai sai an samu jami'ai da yawa ba, an samu na'urar makurin kamar ya wadatar.
To kayan aikin ne yan sanda ba su shi, kayan aiki kamar motocin da na damaka dazun ɗin da shi muna da irin motocin ne yan sanda za su iya shiga, mu ba polisi shiga su jeji duka inda mutanen nan suke, amma babu. Bindigogin da 'yan sanda suke yusa shi ne mutane da suke yusa criminal suke yusa
kuma ya fi nasu
inda suke samu a cashin su mu ba mu sani ba. To abin da ke bata shanin kenan, in aka ba 'yan sanda kayan aiki, aka ba su jin daɗi, aka ba su gidaje da komai da kamata su aikin su sosai, za su iya aikin, za su ba mu tsaro inda wani muka respect. Amma in ba su da ci, su da kansu da sun ji bindiga su gudu, wani su ma su yadda bindiga su gudu, domin su mutanen nan masu 'yan zanga-zanga suna da bindigogi da sashen da fi na police.
Ya kumanda, idan muka duba shi kalaman da shi kwamishinan 'yan sanda yanzu yana magana ne kansa yankan aiki ma 'yan sanda, kuma a halin yanzu ana ganin kamar tattalin arzikin Najeriya zai ɗauki nauyin abin da yake so a idan ba, domin ana ganin cewar kamar ya ɗan ja baya kaɗan. A irin wannan yanayin me mafita?
To kullum dai ba za a iya cewa ba kuɗin da ba za a yi wa'innan abubuwa ba. Ka duba sace-sacen da ake a ƙasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki, ban yarda da cewa ba kuɗi a Najeriya nan da ba za a saya 'yan sanda kayan aiki ba. Abin da za a yi shi ne dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma 'yan sandan Najeriya, ba don komi ba, shi ne a mutunta su ko shi ne a ba su kayan aiki na zamani, a kyautata musu gunda za su zauna, a gyara musu albashinsu, idan sun yi ritaya a ba su gratuity da fansho mai kyau, sannan a yi wa 'ya'yansu asibiti, a sama musu makaranta. In aka yi haka, na tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya. Hatta wa'annan operation da ake ainihin overstretching din sojojinmu, na tabbatar maka internal security aikin dan sanda ne. In aka yi haka, na tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya. Sojoji za su yi aikin su, yan sanda za su yi aikin su. Saboda haka dole a yi musu adalci, a yi musu gaskiya.
Alhaji Abubakar Tsaf, ina dawo gare ka misali. Wasu suna maganan cewar waɗannan kayayyakin da kuke so a saya ma yan sanda kamar kasar ba ta da kuɗi. Ka amince?
kasar ba ta da kudi to ina ake samun kudi a sata
a idan ka dauki misali kafin zuwa wannan gwamnatin ka dauki nawa ake sayar daga gangan gurbataccen mai kasuwar duniya yanzu ko nawa ake sayarwa kaga abin ya kasa da yawarin kai da
to abin da kamata in gwamnati ba ta samu in za samu kudi a sai kayakin nan ba a ƙara VAT in ya ƙara VAT
haraji
haraji akan kowane abin da ake sayar da shi a kasar nan kowane service da ake sayar da shi to a sa na police a ciki kowane abin da mutum ya saya za ce na police a sa a cika kan na police za su iya samun kudi su abin nan kuma in an yi haka sai kamata a samu su yi sosai in ba haka za su sata
ya kuma wanda kana da fargaba za su ci kudin
ai sata a Najeriya da kasan bera kan Najeriya ba yadda za ka yi da shi kuma yadda kullun nake faɗa shi wannan magana na corruption ya zama kansa a kasan nan
wallahi
yau dai ka duba kaga shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa zai yi yaki da rashawa da cin hanci amma ya zama bala'i a jama'a kaga dai inda jama'a suka sa shi gaba saboda haka mutanen kasan nan dole mu san cewa wannan sace-sace da shugabannin mu suke yi da ministoci da gwamnoni da ne yanzu da wanda suka bari da wanda suka rike matakin iko a gwamnati wannan abu ba daidai bane in aka kwato kayayyakin da waɗannan mutane suka sata ina tabbatar maka ba sai an sa wani VAT ko an sa haraji akan wani ba
a ranka dai akwai waɗansu masu lura da sha'anin yan sanda da suke ganin cewar shugaban ƙasa ya kamata yi wani gagarumin garan bawul a sha'anin yan sanda Najeriya misali a ce an yi ritaya daga matakin manyan AIG sakan nan wato mataimakon Superior General Sanda zuwa sama duk a sallame su manyan kuma shi ne da suke da adalci a dora sakan wannan mukaman a kuma ja musu kunne sannan a ja kuma layi wasu na gancin rakan yakan za a samu sabuwar dundunar yan sanda ta Najeriya kana ga wannan zai aiki ranka ne
a ba zai aiki ba domin wanda za su yi su an ga training na sosai ba su su sa kan aikin sun san aiki sai kuma zuwa share su a kan waɗansu a wannan ba dai ba ne dama muna ce a samu succession abin nan in kana cikin aikin nan in ba wai kai laifi ba a barka ka gama shekarun da kuma da kai
Air Commander idan muka duba duk waɗannan tarin matsalolin misali gyara dai a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba za a ɗauki ɓangare ɗaya ne a gyara yau a gyara gobe a gyara jibar a samu a gama gyaran misali ta yana kamata a fara
to wato Najeriya yadda aka yi mata daga-daga da sace-sace da sauransu kamar tsohon barguni in ka sa kafa a nan sai ya bari in ka sa kanka a can sai ya bari in ka juyi sai ya dere gyara yadda za a yi kawai shi ne a dawo a bi doka da oda kuma a dawo a kan tafiya ta gaskiya abu kuma mai tsarin aikin ɗan sanda ya ce a yi matuƙar aka zo aka bi wannan aka yi kuma gaskiya kamar abubuwan da na faɗa na bayan nan aka zo aka yi musu su ina tabbatar maka ba sai ka kori wani ba ba sai ka ce a hawa ne kaza ba kuma ka ba su kyakkyawan training sannan ka ba su kyakkyawan alƙibla sannan kuma su samu kyakkyawan shugabanci ina tabbatar maka in aka yi haka to za mu samu Nigerian police mutanen kirki masu rikon amana masu aiki tsakaninsu da Allah don su ma a gwamnatance an musu adalci an musu gaskiya
Alhaji Abubakar tsab misali yan sandan Najeriya sun yi kaurin suna wurin cin hanci da rashawa ranka dade me ke kawo wannan matsala ne
to a gaishe ku malamai to muna da sauran shiri daya da ya rage mana akan wannan batu na yan sanda da kuma bukatar samar da su a rukunin jihohi ko kuma a fasa a hannun tarayya wanda za mu kawo muku shi a makon gobe in Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawara da muke yi muna fata za ku kasance tare da mu a lokacin yanzu a madadin bakin namu wato Abubakar Safta Ahmed Tijani Baba Gamawa tare da shi wakilin namu Hassan Maina Kaine da ya shirya wannan muhawara din Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC mun ba ku lafiya
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
Come on, we are the shirya kan al'umma kuma zare rota da ilimi kuma zare rota da ilimi ya Allah sarki wahidin ke magana ta baraka rahimi ta magana ta baraka rahimi ya al'umma najiya kuma hada kai din cigaba kalme si wai waka ce kuma hada kai din cigaba kuma hada kai din cigaba ada ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari rikici ya rage a cikin gari zamanin yau kowa ya bace da badan neman ci sun kwabo hada ku manya da cikin gari ana ku manya da cikin gari ya Allah sarki wani din ka tsare ka raba mu da shanguya ka tsare ka raba mu da shanguya ya al'umma najiya kuma hada kai din cigaba kudi dai sharar duniya wanda duk ya biye shi ya shanguya wanda duk ya biye shi ya shanguya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan haluya zai kasance kan haluya sarwa ka da dindin jinka ka wucin da ka masa kamun gaskiya tunda ka masa kamun gaskiya kaga ka zama kai ɗaya tun da kai babu iba a cikin gari babu iba a cikin gari ya al'umma sai sai kai ka samu ci gaba sai sai kai ka samu ci gaba tunda in ka samu baka ci kokarin ka ka taimaki dan gaba kokarin ka ka taimaki dan gaba to ni ke halayen haka tambaya a gare kuma ci gaba tambaya a gare kuma ci gaba sarki ga muna har shugaba na kasa ku mu zo mu bar bana ku fito ku mu zo mu bar bana